sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 1 ga watan Maris a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A jiya Lahadi, iyayen yaran nan mata da aka sace sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su, wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Jami'an tsaron Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi, suka kashe akalla mutum 18 da kuma jikkata wasu sama da 30. A jiya Lahadi, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a kasar, yayin da yake kokarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa, da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban kasa a 2024.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban kamfanin man Najeriya na NNPC ya janye batun ƙari a farashin kowace litar mai a ƙasar.
Abin da yake faruwa shine mutane ƴan kasuwa musamman shi suke za a canza farashin man fetur yau domin sabbin kayan da suka saye su sai da shi a kuɗi masu yawa suke riba. Amma alhamdulillah ba mu da niyyar canza kuɗin farashin man fetur na cikin watan Maris.
Shugaban kamfanin man NNPC Alhaji Mele Kyari kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta kaddamar da bincike akan wani mutum da aka kama da kunshin hodar Iblis a yayin da ya yi ƙoƙarin fita da ita daga ƙasar daga shiyyar jihar Sokoto. A jihar Kebbi kuwa za ku ji cewa an fara samun kwanciyar hankali a jami'ar kimiyya da ƙere-ƙere da ke Aliru bayan wata hatsaniya da ta ɓarke tsakanin ɗaliban makarantar da mutanen garin sakamakon kisan wani ɗalibi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Kumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, iyayen yaran nan mata da aka sace sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su, wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga sun sace 'yan matan 317 masu shekara 12 zuwa 16 a ranar Juma'a daga makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Jangebe. Gwamnatin jihar Zamfara ta ce babu ƙanshin gaskiya a raɗaɗin sako 'yan matan. Sojojin Najeriya sun shafa ƙarshen mako suna aiki tare da 'yan sandan jihar Zamfara a yunƙurin kubuto da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babban abin da ya fi mai da hankali shi ne ya tabbatar dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su sun dawo lafiya. Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi a ranar Juma'a da su daina yin sulhu tare da 'yan bindigar inda suke biyan su kuɗin fansa ko motoci. Ko a 2014 ƙungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai mata 'yan makaranta a Najeriya. Ɗaliban da ake kira 'yan matan Chibok an sake su ne daga makarantar kwana a jihar Borno a cikin shekaru 7 da suka gabata. Da dama daga cikin 'yan matan 276 sun kubuto ko an ceto su, amma sama da 100 har yanzu ba a gansu ba. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi, suka kashe akalla mutum 18 da kuma jikkata wasu sama da 30 a cikin rana mafi munin zanga-zangar tun juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gaba ɗaya rana a wurare da dama a faɗin ƙasar, 'yan sanda da sojoji sun yi arangama da masu zanga-zangar lumana, inda suka yi ta amfani da ƙarfi na kisa da kuma ƙarfi wanda bai kai ba. Ji wata sanarwa daga mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Rabina Shamdasani. Sanarwa ta yi kira da sojoji su gaggauta dakatar da amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana. Jim kaɗan bayan wannan sanarwa ta jiya Lahadi, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Tom Andrew ya fitar da wata sanarwa da ta jera zaɓuɓɓuka ga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don ɗaukar mataki. A jiya Lahadi, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a ƙasar, yayin da yake ƙoƙarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa, da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban ƙasa a 2024. Trump na magana ne a taron shekara-shekara na jam'iyyar a garin Orlando na jihar Florida, da ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar Republican suka taru, duk da yake ya yi wasu maganganu tun bayan da ya bar Washington a ranar 20 ga watan Janairu, lokacin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya karɓi mulki. Jawabin na Trump shi ne jawabinsa na farko tun bayan barinsa office. Trump ya shirya faɗin cewa na tsaya a gabanku yau don in bayyana wannan kyakkyawar tafiya da muka fara tare shekaru huɗu da suka gabata yanzu muka fara, a cewar wasu bayanai da masu taimaka masa suka fitar. Mai yiwuwa ne kuma Trump ya yi ƙoƙarin nuna ikon faɗa da ji da yake da shi a jam'iyyar don barin ƙofa a buɗe na sake tsayawa takara cikin shekaru uku da wani wa'adin mulki na shekara huɗu a fadar White House.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babban kamfanin man fetur na Najeriya, wato NNPC, ya janye batun ƙara farashi akan kowace litar mai da ya shirya yi a yau 1 ga watan Maris. Kamfanin na NNPC ya canza shawara ne sakamakon yadda 'yan ƙasa suka yi ta ƙorafi game da yadda suka yi ta fuskantar rashin mai da bin dogon layi a gidajen mai, musamman a birnin tarayya Abuja. Ga hirar da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta yi da shugaban kamfanin man na NNPC Alhaji Mele Kyari.
Akan batun dogayen layi da ake fuskanta a gidajen mai a yanzu, wani matakin gaba za ku dauka duk da cewa a baya ka tabbatar mana da cewa akwai hukumomi waɗanda suke bin gari su duba duk wanda ya boye mai a fitar da a sayar da su?
Abin da yake faruwa shine mutane 'yan kasuwa musamman shi suke za a canza farashin man fetur yau domin sabbin kayan da suka saye su sayar da shi a kuɗi masu yawa. Amma alhamdulillah ba mu da niyyar canza kuɗin farashin man fetur na cikin watan Maris, saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu kada su yi guje-guje suna zuwa gidajen mai. Wannan ma akwai gidajen mai yawanci suna da mai, wasu depo-depo da ba su yi lodi ba, su ma mun tabbata daga gobe za su fara yi tunda sun san cewa ba za mu canza wannan farashin ba. Dama fargaba suke yi akan za a canza, kuma fargaba ya yi musu amfani a nasu lissafin, domin idan aka canza kuma sun saya tsohon kaya ko ya san kasuwanci ne za ka sai da shi a sabon farashi kuma ka ciri ba. Ba mu da wani matsala insha Allah, nan zuwa kwana biyu ko zaka wannan laika za su bace, kuma muna ba mutane shawara kada su je su gudu su je gidajen mai domin babu bukatun yin haka.
Wani jigo daga kungiyar Ishman wanda ya ce a depo-depo na gwamnati ba a samun mai.
Duk depo ɗinmu muna da mai, su je daga gobe su duba za su gane muna da mai. Depo-depo ɗin gwamnati wanda inda aka saba ka ana saida da kuma inda muka ɗauki hayan depo muke ajiye kayan mu. Insha Allah daga gobe za su fara gani, kuma da can ɗin ba wai an rasa su bane illa iyaka muna magana ne na supply yaushe za a kai wuri da sauransu. Abin da ya faru kenan, ba wai su a kai ba, saboda haka daga gobe za su ga cewa ana saida daga duk gidajen namu.
Tsoron ka daɗe ka ce zuwa watan Maris ba za a canza farashin mai ba, to zuwa wani lokaci ake sa ran za a yi nazari da za a ƙara ko a rage farashin man fetur?
Dama tallafi da ke kan man fetur nan kamar yadda mutane suka sani ba a yi taradin shi ba wannan shekaran, kuma gwamnati tana ba ta da niyyar ta ci gaba da ba da wannan tallafi, amma kuma muna la'akari da wahalar da ake ciki da kuma dole a sa tsari da zai tabbatar cewa duk farashin da za ta bullar da tabbatar cewa wanda ba a yi wa mutane ba daji ba, misali ba a yi wa mutane irin lissafin da zai wuce gwana da iri ba. Shi yasa tunda mu gama wannan tattaunawa ba tsakaninmu da 'yan kwadago da sauran kungiyar da ya shafa da kuma hadda gwamnoni da sauransu, tunda ba mu gama wannan tattaunawa ba muka ce bari mu aje wannan magana sai ran da aka samu wannan dacewa akan kokowa daidaita akan yadda za a fita wannan al'amarin, ba ma ba mu sa rana ba.
Madalla, a gaida Halima Abdulra'uf, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Lahadi, kwamitin da ke bada shawarar ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka ta amince da allurar rigakafin Johnson & Johnson, wanda suka jefa ƙuri'a gaba ɗaya da yin allurar ga 'yan shekara 18 da kuma sama da haka. Ba dole ne amfani da shawarar hukumar CDC ba, amma cibiyoyin lafiya da ƙwararru suna girmama su sosai. Daga baya, daraktar hukumar CDC Rochelle Walensky ta amince da shawarar kwamitin. Amincewar da hukumar CDC ta yi jiya Lahadi tana zuwa ne bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da izinin amfani da allurar da ake yi sau ɗigo ɗaya a hukumance. A cewar wani jami'in gwamnati, kusan allurar rigakafin ta Johnson & Johnson miliyan 4 za a rarraba ta nan da ranar Talata da safe. Wannan allurar rigakafin ita ce ta uku da aka amince a yi amfani da ita a Amurka. Za a rarraba zuwa jihohi da yankunan ƙasar ga mutane, kamar yadda aka rarraba allurar rigakafin Pfizer da Moderna. A jiya Lahadi, Iran ta yi wata ganawar sirri tare da Amurka da kuma kasashen Turai uku masu ƙarfin faɗa a ji game da farfaɗo da yarjejeniyar 2015 da ta hana Tehran ci gaba da shirinta na kera makaman nukiliya. Dan hana ta kera makaman nukiliya, Tehran ta ce kafin a fara tattaunawar dole sabuwar gwamnatin Amurka ta shugaba Joe Biden ta cire takunkumin karya tattalin arziki na bai ɗaya da aka saka akan Iran ɗin. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce idan aka yi la'akari da matakan da kuma maganganun kwanan nan da Amurka da Burtaniya da Jamus da kuma Faransa suka yi, Iran ba ta jin wannan lokaci ya dace a tattauna tare da waɗannan ƙasashe, wanda shugaba mai kula da manufofin ƙungiyar Tarayyar Turai ya shawarta. Iran ta ce shirin nata na nukiliya na zaman lafiya ne. A lokacin da take mayar da martani jiya Lahadi, mai magana da yawun fadar White House ta bayyana rashin jin daɗinta tare da martanin Iran, amma ta ce Amurka a shirye take ta sake yin shawarwari kan diplomasiya mai ma'ana don cimma nasarar dawo da juna domin cika alkawarin JCPOA wanda take magana kan yarjejeniyar nukiliya Iran. Masu rajin kare demokuraɗiyya da fitattun 'yan siyasa a Hong Kong sun gabatar da kansu ga hukumomi jiya Lahadi, wanda kuma aka tuhume su a hukumance da yiwa ƙasa zagon ƙasa a ƙarƙashin wata dokar ƙasa mai cike da takaddama. Tuhumar na da alaƙa da shiga zaben fidda gwanin zaben 'yan majalisa na Hong Kong da ba hukuma ta shirya ba. An hana ba da belin masu fafutukar waɗanda aka kama a watan da ya gabata amma aka sake su, ana kuma sa ran za su gurfana a kotu yau Litinin. Wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon gwamnatin Hong Kong ta ce ana tuhumar su da aikata laifi guda ɗaya na yi wa ƙasa zagon ƙasa. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Joshua Wong, wanda yake tsare a gidan yari bayan an kama shi da laifin shirya haramtaccen taro a wata shari'a daban. An yanke masa hukunci na tunzurawa da kuma shirya zanga-zanga a watan Yulin 2019.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya, hukumar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙaddamar da bincike akan wani mutum da aka kama da ƙunshin hodar Iblis da aka ƙiyasta kuɗinta ya kai naira biliyan ɗaya a lokacin da ya yi ƙoƙarin fita da ita daga ƙasar ta yankin jihar Sokoto. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mutumin mai suna Enkem Timothy, ɗan asalin jihar Abia a Najeriya, mazaunin ƙasar Algeria, ya yi yunkurin tsallakawa da hodar ta cocaine a bakin iyakar Najeriya da Nijar da ke garin Ilela a jihar Sokoto. Komandar hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi a Sokoto, Bamidele Shegun Amos, ya bayyana cewa
he was stopped and searched and 62 wraps of substance suspected to be cocaine.
An tsayar da shi domin bincike, sai aka tarar da ɗaurin wasu abubuwa har guda 62 da ake tuhumar cocaine ce a cikin jikarsa. Ya tsatsaga su cikin robobin yogurt. Komandan ya ce da aka matsa da bincike a cikin jikar tasa, an gano wani fasfo na shiga kasashen ECOWAS wanda ke dauke da hotonsa, amma sunan jikin passport din ya bambanta da sunan da ya bayar a farko.
The name of the passport is Awulu Audu and that's the passport he uses. So
sunan da ake kan passport din shine Awulu Audu, kuma passport din ne yake amfani da shi. Tuni mun garzaya da shi a hedda kusa ofishin mulkin Sokoto, muna ci gaba da bincike kuma yana ba mu haɗin kai. Muna son gano ko akwai wasu masu hannu ga wannan safarar. Na tuntubi mai sharhi akan lamurin yau da kullun kuma masanin halayyar dan adam Profesa Tukur Muhammad Baba, ko me wannan abin ke nufi samun irin sa a Najeriya?
Yana nuna mana cewa fa kasan nan fa ga wani kuma bala'i bisa bala'o'i. Na ɗaya ya fara zama wani babban hanya na fataucin miyagun abubuwan nan irin su cocaine da sauran kwaya-kwaya. Tambayar da zabu shine shin abinda aka kama nawa ne saura a cikin ƙasa, nawa ake amfani da shi a cikin ƙasa. Waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa, shikenan baka sake jin labarin kuma.
Shima Nura Abdullahi Attajiri yana cikin masu fafatuka ta fadakarwa akan illolin sha da safarar miyagun ƙwayoyi.
Ga wannan da ta'addanci da muke fama da shi da waɗannan matsalolin da ake gani suna da alaka da waɗannan miyagun shaye-shaye. To kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka shayi kuwa na asfara ido a sa ado a diba irin abubuwan da kake suna kawa. Sannan kuma su hukumomin da abin ya shafa a ƙara karuwar da su ne su sun kayan aiki. Domin ni na san nan ma hukumar ta Najeriya ta Sokoto ba ta yi sun kayan aiki.
Masu lura da al'amura dai yana ganin cewa muddin ba a hukunta masu laifi bainar jama'a, to ba za a daina samun masu aikata irin wannan laifin ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. A jihar Kebbi, an fara samun kwanciyar hankali bayan wata hatsaniya da ta faru tsakanin ɗaliban jami'ar kimiyya da kere-kere da ke Aliru a jihar da mutanen garin sakamakon kisan gillar da aka yi wa wani ɗalibi da ke karatu a ajin ƙarshe a fannin kimiyyar haɗa sinadarai wato biochemistry. Muhammad Nasir ya sake dawowa da wannan rahoton.
Zel Malian biya mu ne tiyar ɗalibin da aka kace an kace shi kuma da gaddawa an kace shi ba bisa ga haƙƙi ba muna cikin halin bakin ciki
ɗalibai kenan na jami'ar kimiyya da fasahar kere-kere ta jihar Kebbi suke nuna rashin yardarsu ga abin da ya samu dan uwansu wanda ya sanadiyar mutuwarsa. Ɗalibin mai suna Sharafuddin Salih Kanya ya gama da ajalinsa ne sanadiyar wata tankiya da ta faru tsakaninsa da wani mai sai da wayar salula wanda ya bi shi kuɗi naira 3,500 a zaman ragowar kuɗin wayar da ya saya. Ɗalibin ya ce ya tura masa sauran kuɗin ta bankinsa kuma an tura masa alamar cewa an cire kuɗin amma mai sayar da wayar ya ce bai ga kuɗin ba abin da ya sa ya yi masa ihu ɓarawo. Farfesa Bashir Ladan Aleru shine shugaban jami'ar.
To ka san irin wannan yanayi idan irin haka ta faru komai yana ya faru. To irin haka ne jama'a dai suka bi shi to an karo da ajali sai rayuwar shi ma ta tashi. To amma sai aka san da mahaifansa suka zo aka yi masa bayani aka nuna masa suka ce to su sumarma Allah. To sai aka je aka yi janaza aka bizne shi. To bayan nan sai ɗalibai suka fara yunkuri aka ce a'a tunda abu ya riga ya faru haka kada a yi barna biyu.
Ita ma gwamnatin jihar Kebbi ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ganin ɗaliban jami'ar sun ɗauki ciri sun aukawa mutanen gari don ɗaukar fansa. Farfesa Muktar Umar Bunza shi ne kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar ta Kebbi.
Sannan kuma waɗanda suka zama sanadiyar wannan abin bisa ga abin da hukuma ta yi mafi yawancinsu duka waɗanda duk aka kama suna nan tsare ga hannun hukuma kuma doka za ta yi aikinta ‘yan sanda suna nan suna bincike. Kwamishina na ‘yan sanda yana nan tsaye a kai sosai da shi da jami'ansa DS suna nan tsaye da sa jami'ansu saboda haka abubuwan kowane ana bin yadda doka ta tanada duka a yi.
Rundunar ‘yan sanda ta jihar ta bakin kakakin ta DS Yunafiyu Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin.
To alhamdulillahi an samu zaman lafiya da komai ya kwanta ne.
Kamar an yi wani arrest?
To gaskiya an yi arrest.
Yanzu ko mutum nawa aka kama kila?
To kaga yanzu abin da hankali ke kwanta ba zan ce ga nan ba yanzu bi kuma.
Yanzu dai mahukunta wannan jami'ar sun bada sanarwar rufe jami'ar har sai kura ta laba tare da baiwa ɗalibai tabbacin yin adalci akan abin da ya faru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau za mu ji matsayin shari'ar musulunci kan auren zahiraddin da basira. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A daidai lokacin da muke shirin kawo muku matsayin shari'ar musulunci kan auren basira da zahiraddin, sai ga wata sabuwa ta kullu. Bayan zan ta bada basira a shirinmu na makon da ya gabata wadda ta shaida mana cewa bayan kwashe watanni uku a sabon gidan aurenta da sabon mijinta Alhaji Usman ta gudu zuwa mijinta na farko Zaharuddin har tsawon shekara guda kafin bayyanarta sanadiyar wannan shiri. Jin wannan hira da muka yi da basira ta zabar da Alhaji Usman wanda ya ce yana shakku idan ƴar da basira ta haifa ƴar Zaharuddin ce.
Wannan al'amari da ya faru da naji ita basira tana maganan ta aiwo sun samu dama watan shi biyar kenan ya mace so ni kuma a tunani na tana gidana kusan watan ta biyu da kusan sati dashin ta bar gidana to ta bar gidana kuma ai kaga ta bar gidana da ciki na kenan a wurin ta tunda ta san ta mata na ne kuma an daure mini aure da ita to tana proudin cewa tana gidan shi ita je ta samu ta mace watan su biyar ai kaga wannan dan waye kenan kamar yana ne sai ta zo aje ai DNA zai tabbatar da wannan yana ne ko ɗan Zaraddin ne ni wannan magana ina kuma bi ina jira lauya na zai service din su da takarda da kotur zan ga ko dana ne ko kuma dan shi ne wannan al'amari ya daure mani kai tana gidana ne kowane mutum ya sani ni aka daure mani aure ta ina nana ta ni aka daure mani aure da ta tana gidana kuma shine ta fita kuma nayi zama da ta irin na sunna har tana ce ta aifu ya mace sun samu ya mace watan su biyar kenan ma da ya mace din ai wannan ba magana bane ai ni ne tana gidana fa ta fita kuma ta tana wannan magana ai ba magana ina saboda haka ina ƙara jajjada ma duniya su sani cewa wannan magana ni ina na ina bi kuma kamar da na faɗa zan yi DNA zan yi shi lauya na zai bi su da takarda in service din su da takardan kotu ga abin da ake ciki
Alhaji Zaharuddin kenan mutumin da aka fara daura aure da Basira a karo na biyu masu sauraro shirin ciki da gaskiya jo ta bakin malamai biyu kan wannan al'amari waɗanda kuma fatawarsu da shabanban da farko ga limamin masallacin Juma'a na unguwar Zango a Kepi Muhammad Jawad wanda ya halarci daurin auren Basira har sau biyu ya bayyana fahimtar sa kan auren na farko da na biyu
ni ne Muhammad Jawad limamin Juma'a na masallacin Zango ke Zango na nan cikin garin Kafi ne ko
eh
akramakallah yi mana bayani menene tanadin shari'a ko kuma matsayin shari'a kan wannan al'amari na Basira
to a shari'a dai idan aka samu matsala wurin aure misali iyaye suka koyi aibu na yarinya ko iyayen yaro suka koyi aibu da aka zo aka yi aure sai aka gane akwai aibu to shari'a ya ce a bata aure ina ce a cikin askari da risala kuma musamman kuma aka zo aka ce an dawo da kaya ya zama ai hulɗi ya zama saki ba aure an dawo da sadaki da kaya iyaye miji sun karba ba aure ba ya zama hulɗi wannan shi ne a taƙaice a shari'a kuma idan da za a daura aure inda da matsala ba da bayi ana iya aikowa cewa ba mai da daura aure ba saboda har yanzu tana mata kaga an daura aure kuma kusan shekara ɗaya da wani abu in aka samu matsala ai kaman ciniki ne ka sai da abu mai aibu baka faɗa ma wanda ya saya ba in aka gane za a warware ciniki to haka ma aure ki mu an tara mun ce in dai an samu kar abu mai da ya aure sai mu an tabbatar da lafiyar ma'aura duk wanda ya daura aure ba tare da wannan takarda na shaida ba to yi kuka da kanshi
abinda wasu malamai ke fada cewa yaro shi Zaharuddin bai fada da bakinsa cewa ya saki yarinyar nan ba don haka ko ma ya za a zagaya a dawo dai har yanzu haƙƙin yana wuyan shi yaro ne me za ka ce kan wannan
to ai damuwa ya riga raba wurin ba sai ya fada da baki ba damuwa da ake zargin shi da shi ya riga raba wurin ba ana maka misali da su kamar mutum ne iyaye misali sai suka ba da yarinya shi tana da ciwon hauka ko shi yaro na da ciwon hauka sai da aka yi aure tukuna aka gane an ba da abu rufe to a shari'a babu aure ba
akramakalla shin Allah ya sa cikin waɗannan aure guda biyu da yarinyar nan ta yi ka samu halartar ko da ɗaya daga cikinsu
dukan su na halarci auren na zo na farko na zo na ƙarshe
tun da an kawo wannan magana ta wannan shiri na ciki da gaskiya sai dai a bincikenka na matsayin shari'a babu wannan aure na da yarinya take zaune
babu da kusun da ana zargin shi da damuwa sannan kuma ya yi hulɗi an koma da abin da aka bayar duk malamai sun sani inda aka ga abin da ka bayar aka koma da shi sai ya tabbata
shikenan akramakallah mun gode kwarai da gaske
to Allah ya taimake mu Allah ya gyara wannan abubuwa
amin
shi kuma Sheikh Khalid Usman Khalid Jos wanda har ila yau shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala jihar Filato cewa yi
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Nasir ba shakka na saurara duka kuma na fahimta tun daga farko har zuwa karshe wato a shar'ance mas'aloli kaman guda uku ne daman abin lura a cikin magana na farko gunda shi dan uwan yarinya yake nuna cewa mahaifin yaro ya ce sun fasa aure har sun mayar musu da kudin su da kuma kaya ma har da goro da suka kawo na daurin aure. Kaga a nan wurin ma bai furta cewa yaro ne shi mijin yarinya, shi yace ya yadda da yarinya ta faishi aurenta da waɗannan kayan ba, yace baban yaro ne yace sun fasa aure. Duk inda aka je aka dawo cikin maganan ba gunda yaro yace ya fasa aure. Har ma hiran da kuka yi da yaro na ƙarshe, shi mijin yarinya ya ce shi bai saki matar shi ba, matar shi tana nan kuma su har ma sun zauna da matar shi sun haihu. To in dai aka duba wannan ashar'ance, babu shakka za a hukunta cewa an dai ɗauke yarinya daga gidan mijinta saboda wannan matsaloli da aka kawo, matsaloli na rashin lafiya da menene da menene. Tunda dai an riga an yi aure, to ba fa mai ikon ya raba auren nan sai ɗayan biyu, ko uban yaro ya ce ya tilasta ɗan shi ya ce sake ta, yaro ya ce ya sake ta, ko kuma shi miji ya saki mata da ra'ayin kanshi, ko kuma shi miji ya ce a biya shi waɗansu dukiya ko waɗansu kuɗi ko a mayar mishi da kayan shi a faishi aure. Lokacin da aka mayar mishi shikenan, in dai har ya kashi ya nema kuma aka bashi, to aure ya rabu. To wannan kuwa duk ba wannan, miji har gobe yana furta cewa shi bai saki. Har dai ƙarshen shirinku da muka saurara, miji yana ce shi bai saki matar shi ba, mata tana ce ita tana ƙaunar mijinta. Kaga kenan maganan cewa an raba aure bata taso ba, kenan yanzu shi uban yarinyan ne ma za a iya tuhumar shi da cewa lalle yayi aure akan aure, bisa duk waɗannan shaidu da muka saurara daga bakin duk masu magana. Wannan shine abinda ni na fahimta, kuma haka hukuncin yake a shar'ance. Muddin dai duk abubuwan da aka faɗa nan anan aka tsaya, ba a sami inda miji ya amince da cewa ya saki matar shi ba, wanda zai iya raba auren nan sai dai hukuma, wato kotu. In alkali ne ya ce na raba aure, to ko miji ya yadda ko bai yadda ba, in dai alkali ya ce ya raba aure, auren ya rabu. Ko da ko ta hanyar zalunci ne alkali ya raba auren, auren ya rabu, sai dai a ce alkali ya yi zalunci. Muna fatan Allah ya bada mafita game da wannan al'amari. Assalamu alaikum.
To Allah saka da alkhairi. To fatawar malaman addinin Musulunci kenan kan wannan takaddama ta aure tsakanin Basira da Zaharuddin da kuma Usman. Masu sauraro, abinda za mu iya kamu kenan game da batun takaddama auren Basira, lamarin da ya kai ga fadan mai alfarma sarkin Musulmi ya kuma haddasa tashin hankali a fadan mai martaba sarkin Kefi, kafin ya jingina ga gwamnan jihar Nasarawa AA Sule, har ma ya sanadiyar rasa rawanin sarkin fadar sarkin Kefi mahaifi ga Basira. Hatta su kansu malamai fatawarsu ta sha bamban kan wannan batu. Wata sabuwar ta bullo kuwa ita ce ta kaddama kan jaririyar da Basira ta haifa mai watanni biyar, yayin da Zaharuddin ke ganin ƴarsa ce. Alhaji Usman ma ya zaburo yana mai cewa zai ruga kotu domin a yi gwajin halitta na DNA domin gano mahaifin yarinyan na gaskiya. A nan za mu ja burki game da wannan shiri har sai wasu sabbin bayanai sun bayyana, za mu sake wayar shirin. Gaisuwa ta musamman ga Hudu A Hudu na gidan rediyon MBS Lafiya, wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alkaya, ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Lahadi, iyayen yaran nan mata da aka sace sun yi ta jira a wajen makarantar sakamakon jita-jitar cewa an sako su, wanda aka kuma jibge jami'an tsaro. Jami'an tsaron Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a jiya Lahadi, suka kashe akalla mutum 18 da kuma jikkata wasu sama da 30. A jiya Lahadi, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kammala shirin tabbatar da ikirarinsa a matsayin jagoran jam'iyyar Republican a kasar, yayin da yake kokarin neman ganin jam'iyyar ta zama mai rinjaye a majalisa a shekara mai zuwa, da kuma yiwuwar sake tsayawa shugaban kasa a 2024.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Tuba Jiro Diodune da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.